أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم منا 30 من شوال هجرة 1445 wanda yayi daidai da ranar 9 ga watan Mayu miladiya 2024. Alkhairin da yake cikin wannan ranaku, muna roƙon Allah ya datar da musu abin da yake shirri ne a rayuwarmu. Muna roƙon Allah ya kare. Muna ƙara godewa Allah subhanahu wata'ala da ya bamu dama na ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka, markaz Ihya Ulumuddin al-Islami, wanda yake a masallacin Munira, unguwar Banufandu dai, daidai kasuwar Banka ne, birnin Niyami a jamhuriyar Nijar. Muna tafsiri a cikin suratul Luqman tun daga farkon sura. Allah ya bamu iko mun zo aya na 13, wanda yau za mu tashi aya na 14 zuwa abin da Allah ya so. Allah maɗaukin sarki ya samu dace. Shi ne faɗa Allah maɗaukin sarki: wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Kan mu manta ƴan uwa masu girma, bayan Allah subhanahu wata'ala ya muna bayani game da Luqman, Allah maɗaukin sarki ya ƙara yadda a gare shi cewa shi Luqman salihin bawa ne da Allah ya shiryar da shi. To, bayan ya shiryu, sai ya ciratu zuwa ga shiryar da wasu. Wannan shi ne ɗabi'u na mutane. Duk abin da mutum ya zama, to yana ƙoƙari ya ga ya bar irin wannan abin da yake kai kafin ya koma ga Allah. Wannan ɗabi'a ne na mutum. Idan mutum muzumin kirki ne, yana son ya bar waɗanda za su gaje shi a kan wannan kyakkyawan hali nasa. Idan mutum mutumin banza ne, yana ƙoƙari ya gina wasu a kan wannan mummunan ɗabi'a. Haka ɗabi'a mutum ce. Za ka ga ɗan shaye-shaye ƙoƙari suke su samu waɗanda za su koya ma, masu sata ƙoƙari suke su koya ma wasu. To, haka ma masu al'amari na addini ƙoƙarin suke su koya masu addini. To, Luqman lokacin da Allah ya shirya da shi, sai ya ƙoƙari don ya ga ya shiryar da ɗansa. Sai sa Allah maɗaukin sarki ya ce: wa idh qala Luqmanu li abihi. Malamai suka ce idh nan muta'alliqatun bi fi'lin ma'ruf taqdiruhu wadhkur, ay ka ambata musu. Yayin da Luqman yake cewa da ɗansa, Allah bai bayyana mana ɗansa wane ne ba, wane ne sunan ɗan shi, ba mu da buƙatar mu sani. Mu dai abin da muke son mu sani ga yadda ya mu'amalanci ɗansa. Menene hikimar haka mu ma mu'amalanci ƴaƴayenmu da irin wannan mu'amala? Ka yi ƙoƙari abin da kake kai na alheri, ka jayo ɗanka a jikinka, ka yi ƙoƙarin bayyana masa aƙidarka. Kowannenmu nan ya yi ƙoƙari ya bayyana ma ɗansa aƙidar da yake kai. Ɗanka ya san mene ne aƙidarka. Wannan yana da tasiri a gurin yara. Kai zo, mene ne kake ƙudurcewa a zuciyarka? To, ina son ka ƙudurci cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah. Ka ƙudurci aƙida ta Ahlus Sunna. Kaza da kaza da kaza, kana ganin ba komai ba ne, wala wannan yana shiko a cikin zuciyar yara. haka mu yi kokari mu shuka wa ƴaƴayen mu aqidar mu ta ala sunna kamar yadda wannan hikima ta tabbata ga kokarin da Luqman yayi dan shuka wannan ga zuciyar dansa sai sa Allah ya ce ilkala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu kaga sai an ta amfani da menene fi'ilin mudari'i ala yadullu ala istimrar ina nuni ya ci gaba da yi mai wa'azin ba so dai ne yayi shiru ba lokaci bayan lokaci yana kiran shi ce mai kai ka kiyaye fa la tushrik billah kakka yadda ka hada Allah da wani kaga ina wanda muka karatu da shi jiya la tushrik billah wace da lamun ce wannan a daga hannu kafin a bani amsa la tushrik billah ko wace da lamun ce kaga la annahiya kinan da ganin tushrik ka san wannan fi'ili hani ake kakka kuskura ka hada Allah da wani Allah samu dace kaga sai ya ce ya bunayya wannan shine qira'a na Imam Hafs da Hafsa yake ake karanta shi ya bunayya ibn kathirin shine karanta shi da iskanul ya ya bunay la tushrik billah wannan shine qira'a na Ibn Kathirin kamar yadda sauran qurra suka karanta shi da ya bunayyi inan imma bi kasril ya wa imma bi iskaniha wa imma bi fathiha duk wannan ya tabbata daga cikin qira'ar malaman alqur'ani Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi malamai suka ce annahyu an ash-shirk ahammul muhimmat hana danka daga zama cikin masu haɗa Allah da wani shine mafi muhimmanci abubuwa masu muhimmanci abu na farko daga cikin muhimmin abu ka gina danka akan kaucewa Allah da wani sai dalili to me yasa yake hana ɗansa game da shirka saboda ita shirka ita ce laifi mafi girma inna shirka la zulmun azimun ai shirka zunubi ne mai girman gaske ana mafi munin zunubi Allah madaukin sarki ya samu dace shi yasa da Allah yake son ya bayyana mana zalunci shirka sai ce alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wanda suka yi imani ba su hada imanin su da zalunci ba su ne wa'inda suke da aminci kuma su ne wanda suke shiriyu wannan yana nuna mana dai hada Allah da wani zalunci ne to ɗan uwa masu girma ina daga cikin abin da zai mana tambihi shirka ana faɗin ta ne da baki wani yana iya yin shirka bai sani ba wani yana iya aikata aikin da ya fidda shi a addini bai sani ba me ya jawo mai rashin sani rashin mu'amalantar littattafan ahlus sunna rashin mu'amalantar littattafai na aqida inda kana kokarin gujewa zalunci kana kokarin gujewa shirka wallahi kwana bai same ka ba dole ka dimi littafi aqida ka rike shi kowane lokaci kana koyon shi kadan 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 ko baka yi larabci ba a garaya ma a fassara ma in ka rike fassara ko baka rike larabcin ba ai aiki ake son kai dan haka jama'a ba karmi aiki ne a gaba gare ni mu dage ku fahimci menene shirkan da bayani ne babi ne mai fadin gaske kuma mu nisantar da ƴaƴayenmu daga fadawa a cikin shirka Allah madaukin sarki ya kare mu sai Allah madaukin sarki ya ce wa wassaynal insana biwalidai mun yi ma mutum dan adam wasici game da iyayensa shine kyautata musu mahaifi da mahaifiya kyautata musu ake yi ba bauta musu ake yi ba kyautata musu ake yi shi yasa aka ba su suna guda saboda muhimmancinsu mahaifi da larabci me ake ce da shi alwalidu ko al'abu mahaifi a larabci ana ce da ita alwalida ko al'ummu ko duk ana iya wannan kawai mu ne muna iya ce mahaifiya ko baba ko uwa ko kuma mu ce mahaifi baba uba duk baba guda bane to mu a Hausa me bambancin baba da uba akwai bambanci wannan mahaifinka ne wannan babanka ne wannan ubanka ne duk abu guda ne ko da wasu suna ganin eh an ka ce uban mutum kuma an zage shi ba zagi bane kalma ce dai wanda mutane suka sa a rai kyama fadin ta amma ba ta da laifi ko dai ba ta da muni ko do bayan kawo ku misali wanda yace ba haya bayan gida kashi akwai ɗayan sunan da ake kiran shi duba ba guda bane da Allah me ban me laifi fadin hakan ba wani laifi kawai dai sunan ne yanzu ba kwa son ku fade shi an gane misali ko sai Allah ya sa mu dace ai akwai wasu abubuwa waɗanda ba a ciki kiran sunansu ba tare da cewa kiran sunansu a addinance a al'adance a ɗabi'ance ba laifi ba ne amma sai ga mutane kawai sun kyamaci kiran sunansu to daga cikin kalmomin da suke son su bace a ce ma mutum uwarsa ko ba ko uwansa har muna ganin kamar an zage shi ne ba zagi ba ne to abinda muka san mu ciro kanmu sai ko ina me bambancin su na Hausa na'am sai wanda ya haife ka kayan ka ce wannan mahaifina ne kawai an tsaya nan babu magana ƙari inda ga kanan mahaifinka gawan mahaifinka duka ga sunan duk iyayenka ne ko duka babanninka ne amma in ka nuna guda ka ce wannan mahaifina ne to an gane sauran iyayenka ne amma ba mahaifinka ba ne ko ba ga wani to da larabci an ka ce al'abu mahaifi to alwalidu mahaifi ko to daga wilada ne aihuwa lada namiji yana aihuwa eh namiji yake haihuwa ko mace to ai ita in an ka ce alwalida ya isa bai kamata a ce alwalida ba inda kowa ya tabbatar bai aihuwa sai maluma suka ce saboda girman gudunmuwar da yake bayarwa a wurin ɗa duk da baya aihuwar sarar da zai zo duniya saboda matsayin da aka race sai an ka sa shi a cikin kaman ma shi ne ya wahala wajen aihuwarsa na wani yana nuna mana mahaifi ba ƙaramin girma yake da shi a gurin ɗansa ba an fahimci Hausa na Allah ya samu dace to kenan Allah ya ce mun yi wasu ci ga mutum ɗan adam game da mahaifansa guda biyu ya kyautata musu hadha takarrara fi kitabillah wannan wasu ci ya maimaito a cikin littafin Allah mai girma wani guri a cikin suratul baqara Allah ya ce wa idh akhadna mithaqa bani isra'il ka ba su labari lokacin da muka riƙe alƙawari ga bani isra'ila cewa la ta'buduna illa Allah ka ku bauta wa kowa a duniya sai dai Allah wal walidaini ihsana iyaye guda biyu a kyautata musu ko ba haka bane a cikin suratul nisa Allah ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an ku bauta wa Allah kar ku haɗa shi da kowa wa bil walidaini ihsana mahaifa guda biyu a kyautata musu suratul anami Allah ya ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum ku zo in karanta muku abin da Allah ya haramta muku Allah tushriku bihi shay'an sai Allah ya ce menene wa bil walidaini ihsana iyaye guda biyu a kyautata musu cikin suratul ankabut Allah ya ce wasainal insana bi walidayhi husna mun yi wasu ce ga mutum ɗan adam game da iyayensa guda biyu ya kyautata musu duk da yake me bambancin husna da ihsanan gashi yazo cikin suratul ahqaf wa wasainal insana bi walidayhi ihsanan mun yi wasu ce game da ɗa tsakanin shi da mahaifinsa ya kyautata musu husna ihsanan wannan kalmomi guda biyu na ba ku bashin su aje abinci ku ne so sai mu zo mu ƙara bayani Allah ya samu dace al-muhim Allah yake cewa wa wasaynal insana biwalidayhi muna wasici mutun dan adam game da mahaifansa guda biyu kenan koda nan ba a ce ihsana ba koda ba a ce husna ba ayoyin da suka gabata da wanda za su zo baya duk sun bayyana mana me ake nuhi duk sun bayyana mana wani irin wasici ne shine ihsanan an gane misali ko mun yi ma dan adam wasici ma'ana mun ba shi umarni game da iyayensa guda biyu da kyautata musu sai aka faɗi wasu daga cikin kokari mafi bayyana da menene da mahaifan suka yi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin mahaifiyarsa ta ɗauke shi rauni akan rauni Allah madaukakin sarki ya samu dace al-wahnu bi sukunil ha la bi fathiha ana karanta shi da wahnu daure ha mu ake yi wanda suke karanta shi da fata musamman ma wajen karanta hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa yanzihu Allahu al-mahabata min qulubi a'daikum wa yulqi fi qulubikum al-wahn ba a cewa wahan sai dai wahan Allah ce za a cire ƙwarjinin da kuke da shi a cikin zukatan maƙiyanku a sanya ma'ana wulaƙanci da kuma ƙasƙanci da rauni a cikin zukatan sai dai aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahan qala hubbud dunya wa karahiyatul maut ana son duniya da kuma kyamar mutuwa za ga ba mu san mutuwa kullum duniya muke so ma da shahid dai mana mahaifiyar mutun ta dauke shi rauni bayan rauni to nan da Allah ya ce uduba da kyau amalatu ummuhu wahnan wahnan menene mahallin sa irabi dan zaka yi analysis din wannan ayar wahnan zai zo ne a matsayin hal shi hal mansubi yake da shi zaka zo da shi halan mana an za ta dauke shi rauni bayan rauni to shine aka yi sabani shin nan mahaifiyarsa za ta dauke shi rauni bayan rauni to damirin yana komawa zuwa ga uwa ne ko yana komawa ne zuwa ga da uwa in ta dauki yaro tana cikin wahala wahala bayan wahala rauni bayan rauni zazzabi bayan zazzabi wata da zaran ta ɗau ciki za ta ƙara samun lafiya sai ta aihu cikin nan yana iya yawa a ce raunin ya koma ne zuwa gare ta kuma yana iya yawa raunin ya zama ya koma ne zuwa ga yaro kamar yadda Allah ya bayyana mana a cikin suratul Rum Allah ya ce Allahu khalaqakum min da'afin thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwa ko ba haka bane ku dai mutane Allah ya halice ku ne cikin rauni kana dukan mani aka zo duniya dan da ka zo duniya wa sai wanda ya iya yake daukan ka da dabara ake daukan ka kai mutum dan adam wani sai ayi mai aihuwa bai iya daukan dan sa iyakar rauni kenan sannan Allah ya tsumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa sannan daga baya Allah ya sanya karfi bayan rauni wata ɗaya wata biyu wata uku shekara ɗaya yaron ya kai wata tara takwas shekara biyu za ka har daɗin ɗaukarsa kake ji saboda ya fara ƙwari amma ba kowa ne ya iya ɗaukar yaro wata ɗaya biyu haka ba wasu sai dai shi kalle shi saboda rauninsa sai ka ji kamar hannun zai cire ko ba haka ba ne sai Allah maɗaukin sarki ya ce sun maja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba ya khluqu ma yasha huwa al-alimul qadir sannan Allah madaukakin sarki ya sanya rauni bayan karfi yakan halarci abin da yake so mu koma cikin ayan mu karshen ayar sai Allah ya ce shine masani ko mai iya mai kudura akan komai in muka komo wajen kallon ayar da Allah ya ce hamalatu ummuhu wahnan ala wahnan mahaifiyarsa ta dauke shi rauni akan rauni to da wa ake anan da mahaifiyar ake ko kuma da dan ake eh ban ji ba duka biyun ko kowa yana iya shiga ɗan rauni in ya zo duniya kafin ya yi ƙwari uwar tana cikin wahala kafin ta haife shi kenan ya nuna mutum dan adam ne ba komai bane mutum dan adam ba komai bane Allah madaukin sarki ya ce wa fisaduhu fi amain kuma yayan da jariri yana kasancewa ne a cikin shekaru biyu ma'ana yaro daga daukan cikin sa zuwa a yaye shi yana daukan wata 30 ne to in an ka ɗebe watanni na daukan ciki sai ya zamanto shayarwa kenan baqara da suratul luqman da suratul ahqaf in ka tattaro ayoyin da suke cikin su da su ne za ka yi kalkin sai ka fitar da watannin daukar ciki da watannin shayarwa da kuma lokacin da za a yaye shi in ka koma cikin ahqaf wa wasaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa wada'athu kurhan ko wa hamluhu wa fisaluhu ya Allah shi menene 30 shahara da daukan cikin yaro da aifuwansa da yayansa duka wata 30 ne to sai Allah ya ce wa fisaluhu fi amain akan shayar da yaro nono a yaye shi a cikin shekaru menene biyu sai Allah ya ce wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlain kamilain liman arada an yutimma ar-rida'a ko ba haka bane mahaifa da suka haifi ƴaƴayensu za su shayar da ƴaƴayensu nono na shekara biyu da wannan ayar ne ake fahimta a ce wancan umarni da aka bayar na shayarwa shekara biyu ba umarni ne na wajibi ba dan Allah ya ce wa fisaluhu fi amin akan yaro yaro ne cikin shekara biyu kenan cikin wannan shekara biyu duk lokacin da dama ta bayar ana iya a yaye shi amma idan ta ji za ta rike shi sai ya shekara biyu tana ba shi nono babu laifi to mun san shekara biyu suna da wata 24 ko ba haka bane wata 30 an cire shekara an cire wata 6 an cire wata 24 saura wata nawa kenan wata 6 sune watanni na ciki kenan karancin kwanakin ciki wata 6 yawancin kwanakin ciki ya danganta yadda hali ya bayar an fahimta Hausa amma dai duk wanda yayi aure matarsa tana gidansa ta aihu bayan ta kai wata 6 a bayan ya san ta ya mace to dan nashi ne ko da ya saba ma al'adar su amma bai saba ma addini ba wa alaikum salam aya kare shi ba a sauraron shi sai a ce shi ta shi kai kara in ya ta kai kara sai a ce mai to ka yadda ba ka yadda ba shari'a ba ta la'akari da yaddanka Allah da yake halittar mutum dan adam ya ce ana iya daukan ciki a haife shi wata 6 dan haka in dai da ka santa ya mace lissafin ya kai wata 6 to danka ne ba a neman yaddanka an fahimci Hausa to in bai kai wata 6 ba fa ka aure mace ga kuma wata 6 ta aihu dan nawaye shari'a al-lisahin shari'a dan ba naka bane an riga ka in mun kai la'akari da waɗannan dalilai ko ba ka bane amma ya kai wata 6 abin da ya sama danka ne sai dai ka canza shawara daga baya kana shakkunta in za ka zauna da ita ka zauna da ita in ba za ka zauna da ita ba ka sake ta amma kuma kada ka zarge ta shari'a ba ta baka dama ka zarge ta ba inda dan shari'a ta tabbatar maka da shi jinin ya zama naka ne ko ba naka ba ne in dai dan ya kai wata 6 Allah ya baka shi ko ba ga bane yanzu duk wani an koma magana shari'a a shari'ance dai in dai dan ya kai wata 6 kai hankuri Allah shari'a ta baka dan to yanzu in wuta tara na tai ta haife shi aka auna a kimanin ce jinin ba naka bane yaya za ka yi kuma ta ce ba za ka yi ta ba wasu akwai wasu abubuwa da shari'a ba ta so a tona su wasu tana iya aihuwar ɗa wata tara kuma ɗan ya yi kama da kai kuma ba naka bane kuma ba ka sani ba kuma ka ɗauke shi a matsayin ɗa in ka ce sai ka yi binciken ƙwaf sai ka gano wani abin da baka ma san da shi ba ta kai wata shida da ciki eh ta yi ma daɗi ba ta yi ma daɗi ba Allah ya ce ɗana ka ne to riƙi ɗan naka me zai biyo baya wannan hukunci ya rage naka ne amma dai kaka zarge ta kuma kaka ce ba ɗanka wani Allah ya sa mu dace in ka ce sai ka yi wani abu ne sai ka auno mu kanka na za mu je muna ina ne fisaluhu fi amain ma'ana yayan yaro yana kasancewa ne a cikin menene a cikin shekaru biyu Allah ya ce anishkur li ka gode mani mun gane ko ma'ana kai dan adam ka gode mini game da wannan ni'ima da ni'ima yaya yake godewa Allah shine yayi ma Allah biyayya da kadaita shi da ibada sannan wali walidaika mahaifa guda biyu su ma ka gode musu game da tarbiyyar da suka baka kai musu biyayya mana mana waɗanda suka yi ma ɗawainiya a cikin waɗannan shekaru biyu sun fi kowane shekaru hatsari ga yaro daga ran da an ka haife ka kafin ka kai shekara biyu nono sai an yi dabara a baka nono ka sha kwantar da kai sai an yi dabara in ka yi ba haya sai an yi dabara ba ka san inda kake ba ashe wanda ya yi ma wannan ƙaranci ka gode masa ko ba ka bane yanzu da za a yi mu tambaya a nan dukkan munan babu wanda zai iya ba da amsa sadda ka kaɗan shekara biyu wani irin kaya ne ake sa ma akwai wanda ya tuna nashi kaya wani iri na mu kare mai wata tambaya ko ni ma na ke ashe wanda suka yi ma wannan hidima ka gode musu wa ilayyal masir Allah ya ce gare ni ne makoma take wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun idan suka umarce ka jahadaka bi ma'ana amaraka wa arada bi an tushrika billah idan su iyaye biyu suka umarce ka suka iya kokarin su ala an tushrika bi akan ka hada ni da wani abun bauta ma laysa laka bihi ilmun abunda baka da wani ilimi a kansa an gane ko mana cewa wannan abun bai cancanta ya zamo abokin tarayya da ni ba fala tuti'huma to kada kai musu biyayya kada kai musu biyayya kun ji nan na ake samun sabani idan aka ce ma mahaifi bai da aqida a san wani sai Allah ya jarabe shi mahaifansa guda biyu yan bore ne ko ba haka bane wani mahaifansa guda biyu ba sa ma sallah to sai su yi tsaye su ce ba zai yi sallah ba ko kuma zai yi borin ko abin da ya kama da wannan Allah ya ce nan ba a yi musu biyayya inda haƙƙi ne na Allah kuma ba a ce ka faɗa da su ba ba a ce ka zage su ba ba a ce ka ji mutuncinsu ba ga abin da Allah ya ce Allah yake cewa wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ka yi mu'amala da su ma'ana ka abokance su a wannan duniya ma'rufan ma'ana ta hanyar yi musu biyayya da kyautatawa ma'ruf shine albirr wal ihsan ka yi musu mu'amala gurgurun yadda shari'a ta ce menene shari'a ta ce shine ka kyautata musu kai musu biyayya duk da suna ba masu imani ba duk da suna umarninka da ka yi ma Allah shirka Allah maɗaukin sarki yake cewa to dai ka yi musu mu'amala ta kirki Allah maɗaukin sarki ya taimaka mana ba a bautar ma wani Allah ko a yi ma wani ɗa'a saboda menene saboda son zuciyarsa Allah kada yake bautawa shine maluma suke magana nan wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ka abokance su kaga nan lafazin ya dace da abin da ya kamata. Kana iya mu'amalanta kowaye, kana iya abokantakar kowaye, amma in ta kai wajen soyayya to ba a nuna kauna ga duk mutumin da ya kafirce wa Allah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah. Ko ba ka bane? Za ka samu mutane da suka yi imani da Allah da ranar ta ƙarshe suna nuna kauna da wanda yake Allah. Nan ka ga ba an ce ka kaunace su ba, a an ce ka mu'amalance su yadda shari'a ta ce, ka zama mai yin biyayya gare su. Ko da abun nan da suke yi ba ka son shi, ba ka jin daɗin shi, saboda komi matsayin mutum in ka ga yana shirka ga Allah za ka ji bai yi ma ba, za ka ji bai birge ka. To duk da kana jin wannan, ka mu'amalance su mu'amala mai kyau. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Inda za ka ga wa'inda suka gabace ka, an samu wa'inda Allah subhanahu wa ta'ala ya jaraba da wannan. Daga cikin annabawan Allah, annabi Ibrahim alayhi salam, Allah ya jarabe shi. Mahaifinsa kaga baya bautar Allah subhanahu wa ta'ala, amma duk da haka dai annabi Ibrahim ya kasance mai biyayya ne ga mahaifinsa, baya nuna masa rashin ladabi, baya faɗin mummunan magana gare shi. Na'am, ina ne muke? Wattabi sabila man anaba ilai, ka bi tafarkin wanda ya karkata zuwa gare ni. Ma'ana tafarkin mutanen kirki kenan shine hanyar da ya kamata ka bi. Ma'ana wattabi sabila man anaba ilai, ai mutumin da yayi addini zuwa gare ni, yayi da'a zuwa gare ni, shine wanda zaka bi tafarkinsa. Kuma ilayya marji'ukum, kuma sa'an nan gare ni ne makomarku take. Wa nabbi'ukum bima kuntum ta'malun, in ba ku labari game da abin da ku kasance kuna aikatawa. Ya bunay, ya kai ɗan ɗana, ina ne ko? Kalma ce ta tausayi da kuma girmamawa. Ya bunay, ya kai ɗan ɗana, innaha lalle ita ayyukan da za ka aikata, ma'ana aikin da za ka aikata na kirki, innaha bi ma'ana alhasana aw sayyi'a, aikin da za ka yi ko na alheri ne ko na sharri ne, ko yaya ƙarancin shi yake, to sai Allah ya zama da shi. Shine ayat take son ta bayyana mana, innaha lalle ayyukan da za ka aikata, in taku mithqala habbatin min khardalin, ko da za ta kasance gwargwadon ƙwayar zarra ne ta khardal, to Allah subhanahu wa ta'ala zai zo maka da ita ranar tashiyar kiyama. Malamai suka ce al-khardal hububun sigar, ƙwayoyi ne da suke ƙanana, wato wata bishiya ce da Larabawa suke buga misali da ita wajen ƙanƙanci, haka neman ƙasƙanci da kuma ƙananci. Ta tana da ‘ya’ya waɗanda ƙanana ne, kuma ‘ya’yan ba sa da daraja a wurinsu, ba sa son su, ba sa girmama su. To shi ne sai Allah subhanahu wa ta’ala ya ɗauko misali ya ce, to kun ga wannan ‘ya’yan wannan bishiya, duk da ƙanƙancinsu, duk da ba kwa ganin darajarsu, to in kun kai aiki na alkhairi ko na sharri, ko da kamar haka girman shi yake, zan zo muku da shi ranar tashi alƙiyama, in auna muku in saka muku da shi. Inda damirin yana komawa imma ila alhasanati wa imma ila sayyi'a, innaha lalle aikin da mutum da zai yi na alkhairi ko na sharri, in taku mithqala habbatin min khardalin, ko da za ta kasance gwargwadon ƙwayar zarra ne na menene, ƙwaya ne na khardal, fa takun fi sakhratin, ta kasance a cikin dutse, aw fi samawati, ko ta kasance a cikin sammai, aw fil ardi, ko ta kasance a cikin ƙasa, ya'ti biha Allah Allah zai zo muku da wannan aikin inna Allah latifun khabir Allah ya kasance mai tausayi ne kuma mai bada labari ne ko kuma mai ganewa ne game da wannan ayyukan naku inda suke ko abin da ya cancanta a saka muku da shi Allah mudokin sarki ya samu dace kula da kyau Allah ya ambaci abubuwa guda uku malamai suka ce wa'inna abubuwa guda uku sune sababu khafa'ish shay sune dalilai da ke sa abu a kasa gane shi abubuwan da ke sa a kasa ganin abu sune wa'innan guda uku da Allah ya ambata bari mu bayani akan su imma li hijabi ko dai ya zama wannan abu ya samu shamaki wani abu ya rufe shi idan wani abu ya lullube wani abu da kake son ka gani zaka gan shi yanzu mu dauki misali wannan tafi da muke saman shi abin da yake kasa muna ganin sa abin da ya samu ka kasa ganin sa saboda akwai shamaki tsakanin sa da wannan abin da muke son mu gani ne na biyu daga cikin abubuwan da ke hana a ga abu imma li bu'dihi ko dai dan idan abin yana nesa yanzu idan kai tafi ne ka hau guduran ka hanga abin da yake galan marshe kana ganin sa ba bai ganuwa bane abin da yasa baka ganin shi saboda yayi ma nisa ne inda zaka matsa da shi za ka gansa shi sawaluwa suka ce min asbabil khafa al bu'd an shay daga cikin dalilan da ke sa a kasa ganin abu in an nisanta da shi amma in ana kusa da shi ana yi a gan shi sannan abu na uku lizulmatin tuhiqu bihi ana iya kasa ganin abu idan duhu ya zagaye wannan abin kenan imma li ihtijabihi wa imma li bu'dihi wa imma li zulmatihi abubuwan da ke hana a ga abu ko dai saboda duhu ko hijabi ko nisa to wannan aya ta kawo na farko Allah madaukin sarki yake cewa fatakun fi sakhratin aikinka da yake girmansa bai wuce kwayan khardal ba inda zai zamo saman wani falale na dutse kaga akwai hijabin da ke hana a ganshi wala ce su wannan hijabi bai hana su ganshi sai sun ga wannan aikin sun baka da shi ko na kware ne ko mummuna ne ko ya zamanto aikinka na alheri yayi nisa nisan bai hana su ga wannan aiki su saka ma shi yasa Allah ya ce au fis sama'i ko ku a cikin sama yanzu kawai sai ka tashi ka hau jirgin sama eh tayi da kai ya tayi da kai kilo 100 sama ka kaza shin sai ka karanta Fatiha kawa 10 ko kawa 20 Allah ka je ne su ko baka je ba to saboda nisa bai sa a ce kai dogon tahiyya da Allah bai ganin wannan abun bale yake saka ma da shi komi nisan inda kaje kai alheri Allah zai saka ma da wannan abu komi nisan inda kaje ka aikata sharri Allah zai saka ma da wannan mura abu da ka aikata ko kuma au fil ardi ko ko cikin kasa yanzu kaje ka gina rami ina masu zuwa kan zinariya zaka ga rami gaba 30 gaba 40 in an je kasa ayi kokoda cikin cikin kasa sai ga mutum shi kadai ne ga duhu gashi cikin ƙasa Allah ya ce wallahi duk abin da za ka yi a nan sai mun zo ma da shi mun saka maka da shi kenan nisan ka da mutane ko duhu ko hijabi duk bai sa wa aikin da kai Allah ya manta da shi shi yasa Allah ya biya mana a cikin wannan aya ya ce ya bunai ya kai dana inna halalli ita aikin da za ka aikata na da khairi ko na sharri in taku mithqala habbatin min khardalin ko da za ta kasance kamar kwayan khardal ne saboda karancinta da kuma saboda rashin darajarta wa takun fi sakhratin ta kasance saman falali na dutse aw fi samawati ko ta kasance cikin samai aw fil ardi ko a cikin kasai ya ati bi Allah Allah zai zo da wannan abu ya saka maka da shi inna Allah latifun khabir Allah madaukin sarki ya kasance mai tausayi ne khabirun kuma masani ne game da menene game da inda take muka yi bayani a baya
munka ce khabir ko dai ya zama min al khibra ko min al khabar idan min al khibra ne ma'ana gano haƙiƙanin abu yadda yake saboda an san shi ko ya zama min al khabar daga bada labari ne yana latifu mai tausayi ne ga bayi khabirin kuma sai ba su labari game da ayyukan da suka yi ko kuma latifu mai tausayi ne ga bayi khabirin mafi sanin haƙiƙanin aikin da bayi suka yi ne shi Allah Allah subhanahu wataala yake cewa ya bunai wannan duka wasu ci nawa ne ne na shi Luqman ga ɗansa shi ya samu ka ce wa huwa ya'izuhu yana yi masa wa'azi mun ka ce yadullu ala tikra li anna al madi tustamalu fil hadir wal mustaqbal ko ba haka bane ba ce wa huwa wa'azahu ba aka ce wa huwa ya'izuhu kenan wannan wa'azi an yi tayi ne dan haka in kana da da kai mai wa'azi yau gobe ma ka kara mai wani jibi ma ka kara gata ma ka kara kaka ce a ana gani har lokacin da Allah ya raba ka da shi ga ƙarin bayani yace ya bunai ya kai dana aqimis salat ka tsayar da sallah mai ko yanzu can an koyar da shi a'malul qalbi inda aqida amalul qalbi aiki ne na zuciya kudurce yarda da Allah a zuciya ne ake in mutum yana da kuduri mai kyau ko kuduri mara kyau ba ka ganin shi a jikinsa a ina yake a zuciya yanzu an gyaro mai zuciyarsa ka samu aqida mai kyau a zuciyar ɗanka ta zauna to sannan a zo a amalul jawari ayyuka na gabbai sallah tana daga ciki ya bunai ya kai dana aqimis salati ka tsaya da sallah yanzu an zo da aiki ko ba haka bane wa'mur bil ma'ruf kai umarni da aiki na kwarai abubuwan da Allah yake so kai umarni da su wanha anil munkar kai hani game da abun da yake abun kyama ne shari'a ba ta yadda da shi ba wasbir ala ma asaba kai hakuri game da duk abun da ya same ka Allah madaukin sarki ya samu dace yasa malamai suka ce al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar la budda min thalathati ashiya dole ne fa sai an samu abubuwa guda uku ga duk mutumin da yake so yayi umarni da kyakkyawa yayi hayi da mummuna in ya rasa wayannan abubuwa guda uku ba zai kai labari ba ba zai ci nasara ba na farko alhilm hakuri kun gane ko hilm hakuri ka san akwai bambanci tsakanin as-sabru da alhilm alhilm sai zama as-sabru a'am min alhilm shi hakuri kowa na iya samu nasa daidai gurgudu amma halim sai wanda ya kai mataki na kololuwa a hakuri wanda ba karamin abu bane zai sa a tunzura ka za ka ga wani yana da haƙuri amma kaɗan ne abu sai a cimma haƙurin nashi to ana son ka zama kana da haƙuri mai zurfi da kuma haƙuri madaidaici kun gane ko abu na biyu kenan sannan ar-rifq ma'ana taushin hali ka zama mai tausasawa a cikin al'umma in kana jagoranci al'amura kar ka zama mai kaushi saurin fusata ko kuma in kana son a yi abu dole sai an yi shi yadda kake so a'a ka zama mai ɗaukar abubuwa cikin abin saboda ka zo kana cewa ku bar kaza ku yi kaza to kai ka ɗauka sadda ka ce a bari wai dole a bari a wannan lokaci an bin jausa inda shi mai da'awa yana da bambanci da wanda yake mai ba da umarni shi mai da'awa umarninsa ba dole ba ne a zartar da su daidai lokacin da yake so sai dai ta maimaitawa idan abin ya tabbata a zukatan mutane sai ya zamanto an daina wa'innan abubuwa alƙali shi ne zai ce a yi kai tsaye a bari kai tsaye amma ba wanda yake da kenan dole sai da haƙuri Allah ya sa haƙuri ya yi muna amfani yasa Allah yake cewa wasbir ala ma asabak kai haƙuri da dukkan abun da ya same ka ta hanyar da'awa inna nan ne ko inna zalika ko lalle wannan al'amura da aka baka labari sune umarni da kyakkyawan aiki da hani game da aikata mummuna min asmil umur suna daga cikin al'amura masu girma ko kuma suna daga cikin al'amura mafi alkhairi al'amura wanda yake ci da sai mutum ya kula da shi Allah madaukin sarki yake cewa wala tusa'ir khaddaka linnas kada ka karkatar da fuskarka ga mutane ai la talwu wajhaka linnas kada ka karkatar da fuskarka ga mutane saboda menene saboda girman kai wala tusa'ir wannan shine qira'a na jumhurul ulama hadisin karanta shi Abu Amir da Imam Nafi sun karanta shi da wala tusa'ir bil mat wala tusa'ir ma'anarsa dai shine as-siru shine al-mailu kada ka karkatar da huskarka ga mutane saboda girman ka inda wani ya samu matsayi duk sanda zai kalle ka kallon reni yake ma kallon kai ba kowa bane Allah ya ce kada kai wannan kar ka zama mutum mai wannan dabi'a wala tamshi fil ardi marahan sannan kuma kada ka zamanto kana tafiya a bayan ƙasa marhan ay mutakabbiran ka daina tafiya a bayan ƙasa kana mai girman kai inna allaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur dan dai Allah madaukin sarki baya son dukkan mai girman kai ay kulla mutakabbirin fi mashiyatihi Allah baya son kowanne da yake yin girman kai a cikin tafiyarsa Allah baya son wanda ka zama mai girman kai yana kake yin tafiya fakhurun kuma mai yawan alfahari da niman da Allah ya masa to don abu da kake ganin ka ta ka Allah ne yake kai to ka zama mai alfahari game da niman da Allah ya masa wa qsid fi mashyik ka samu daidaito a wajen tafiyarka alqasu ana at-tawassul ka samu tsaka-tsaki yayin da kake tafiya kai ba mai alfahari ba kai ba mai girman kai ba sannan waqt min sautik kai kasa-kasa da sautinka yayin da kake magana abinda ake nuhi da nan kai kasa-kasa da sautinka ba ana nufin magana kai yayin kasa ga baki ɗaya ba a'a yayin da kake magana da mutane kaka zamanto mai gatsai a magana an gane gatsai wani yana gaya ma magana ko ta yi ma daɗi ko ka ta yi ma daɗi saboda wai shi ne ba ɗabi'ar mutanen kirki ba ne ko yaya mutum yake in ka tashi mai magana ka gaya mai magana mai daɗi shi ne abin da ake nufi a nan waqdud min sautik ma'ana ka yi amfani da lafazi mai kyau yayin mu'amalantar mutane wajen yin magana inna ankara al-aswati lalle sautuka mafi muni wa'inda aka ga sun fi muni kenan da sautin amir shine sautin jaki kenan jaki shine wanda dabba ce da aka ambata shi a alqur'ani duka wuraren da aka ambace ta wurare ne na zargi ba wurare na yabo ba ka'annahum humurun mustanfira kamathali al-himari yahmilu asfaran da abun da ya yi kama da wannan kun gane misali ko wasu malaman suka ce ah shi jaki duk dabbobi kukansu tasbihi ne gare su amma banda kukan jaki sannan kukan kowane dabba tana fito da shi waje ne shi jaki jana yake yi ciki yasa babu dabban da take da mummunan kuka irin na jaki almuhim dai Allah yana so ya nuna mana ɗabi'u na mu'amala da mutane kan mu zamanto masu girman kai kan mu zamanto masu faɗin munanan magana ga yan uwan Allah ya ce alam tara ka ba su labari annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard Allah shi ne ya sire muku halittun da suke cikin samai da halittun da suke cikin kasai wa asbaga alaikum ni'amahu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muku ni'imominsa ma'ana yayi ni'imomi a gare ku asbaga bi ma'ana atamma ko kuma ammakum bi ni'mati Allah shine wanda ya lullube ku
da ni'imominsa zahiratan wa batina, ni'imominsa na fili ne da na koyi. An fahimci Hausa? Malamai sun yi bayanai game da ni'imomin da suke zahiratan wa batina, ko suka ce zahiratan ma ya'lamu an-nasu min hasanatik wa batina ma la ya'lamu an-nasu min sayi'ati. Wasu kace abinda ake nufi da ni'imar Allah ta zahiri shine Allah sai ya bayyana mu mutane kyawawan ayyukanka, ni'imar sa kuma ta batini mummunan aikinka sai Allah ya koye shi. Wani a zahiri yadda ake yabon shi, inda Allah zai bayyana batininsa to za a rena shi. Yana iya ɗaukar ma'ana zahiratan, ni'imar Allah ta fili wadda muke gani a yanzu, ga iska nan muna sha, ga komi nan muna shakawa, wa baɗina da kuma ni'imomi na koye. Yanzu cikin cikin ka menene a ciki? Baka taɓa ganin hanta ka yaya take ba, hanjinka baka taɓa ganin yaya suke ba, ba kake kula ma da su, kaga ni'ima ce. Allah maɗaukin sarki ya muna jagora da abinda da ya kama da wannan. Minan nasi, akwai daga cikin mutane, man yujadilu fillah, wa'inda suke jayayya game da addinin Allah. Fillahi ana ai fi dinillah, akwai masu jayayya game da addinin Allah. Wala hudan, sannan kuma babu wani shari'a. Hudan anan bi ma'ana wala hujja, ba su da wata hujja game da jayayyar da suke yi. Wala kitabin munir, kun ba su da wani littafi mabayyani da suke kafa hujja da shi. Amma duk da haka za su zo suna jayayya game da addinin Allah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, in aka ce da su ku bi abinda Allah ya sauka shine Alkur'ani, qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana, sai su ce mu za mu bi abinda muka tarbi iyayenmu ne akai. Allah ya ce awalau kana shaytanu yad'uhum ila adhabi sa'ir, shin ku iyayen naku za ku bi su ne ko da shaytan ya kasance yana kiran su ne zuwa ga azaba mai kunnuwa, ma'ana azaba na wuta, ko da akan wanne yake kiran su za ku bi su? Yanzu nake kallon wani yana cewa shi a sallah salatul fatihu yake karantawa, kuma a itiqadinsa salatul fatihu ta yi salatul ibrahimiyya, kuma shi kamace ya kawo ma hujja ba sa abun da kake yi bane. Daga ya gada daga iyayensa, abun da ya fito daga bakin manzon Allah da abun da ya fito bakin wanda Allah bai san da shi a haraka addini ba, wai sai ka ce na wancan ya fi daraja akan wanda ya fito daga bakin manzon Allah, kuma har ba ka buƙatar hujja. Kaga kenan wannan shi da jaki wasan bai bambanta su, kware jaki ma inda jaki ba a yi mai hisabi, amma shi hisabi yana jira shi, kuma ya fito a duniya yana nunawa dan masu aqida irin ta ci tsaya kan wannan aqida. Kaga su haka suke suna jayayya game da addinin Allah babu hujja. Wai Allah ya ce wa man yuslimu wajhahu ila Allah, duk mutumin da ya tsarkake zuciyansa. Malamai suka ce wa man yuslimu wajhahu ay wa man yukhlis dinahu wa amalahu lillah, duk mutumin da ya tsarkake addininsa ya tsarkake ayyukansa ga Allah subhanahu wata'ala, wa huwa muhsin, yana mai ihsani. Mun yi bayani akan muhsini, amma ma'anarsa anan muwahhid, yana mai kadaita Allah shi kadai da bauta. Duk da yake mun ce al-ihsan hiya a'la daraja fi al-islam, a musulunci ihsan shi ne daraja mafi girma. Na mun ce akwai al-islam, akwai al-iman, akwai al-ihsan. In an ka ce wani musulmi ne, to ya kai matsayin da yana bautar Allah kamar yana ganin Allah. To duk mutumin da shi ne wa man yuslimu wajhahu ila Allah, duk mutumin da ya tsarkake addininsa zuwa ga Allah, ya tsarkake zuciyarsa da aikinsa zuwa ga Allah, wa huwa muhsin, yana mai ikhlasi da aikin nasa. Faqad istamsaka bil urwati wuthqa, hakika ya yi riko da ya giya mai kakkiya, ita ce la ilaha illallah wa ila Allahi aqibatul umur, harshen al'amura duka suna komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man kafara, duk wanda ya kafirce, fala yahzunka kufruhu,
kada kafircin ce sanya maka bakin ciki, kar kai bakin ciki game da kafircin shi. Ilaina marji'uhum, dukan su dai gare mu ne makoman su take. Wa nunabbi'uhum bima amilu, mu ba su labari game da aikin da suka yi. Inna Allaha 'alimun bi dhati as-sudur, Allah shine mafi sani game da abin da yake cikin zukatan mutane. Numatti'uhum qalila, muna jiyar da su daɗi ɗan kaɗan ne a wannan duniya. Thumma nadhurruhum ila 'adhabin qalil, sannan mu cilasta musu zuwa ga shiga azaba mafi tsanani. Ina nan duniya wani abu da ka gani kana mura ɗan kaɗan ne, ranar alkiyama in baka bi Allah ba to za ka ka shiga cikin mummuna. Bisa Allah maɗaukin sarki ya ce numatti'uhum qalilan, muna jiyar da su daɗi ne ɗan kaɗan a nan duniya. Thumma nadhurruhum, sa'annan mu tirtasa su in sun mutu ba su ba ila 'adhabin qalil, zuwa ga azaba mafi tsanani. Wala'in sa'altahum, inda za ka tambaye su, na ana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda zai tambaye mushrikai ya ce da su man khalaqa as-samawati wal ard, wane ne ya halicci sammai da kasai, la yaqulunna Allah, za su ce Allah ne. Qul alhamdulillah, to ka ce godiya tabbata ga Allah. Bal aktharuhum la ya'lamu, da yawa daga cikin su ba san haƙiƙanin makomansu ba ne, ma'ana ba su san Allah ba ne. Ina sun san girman Allah da ba su haɗa shi da wani. Allah maɗaukin sarki ya samu dace. Ai malamai suka ce, ko wasu masu magana suka ce, abin da ya kai makura a wajen gaskiya shi ne abin da maƙiya suka yi shaida a kan shi. Inda har su da ke ƙiyayya game da da'awakan sun dai san Allah shi ne ya yi kaza ya yi kaza, so alhamdulillah ya isa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, lillahi ma fis samawati wal ard, halittu da suke cikin samai da ƙasa mallaka ne na Allah, nashi ne, shi yake da ikon sarrafa su. Inna Allah huwa al-ganiyyul hamid, Allah maɗaukin sarki ne gani mawadaci, hamidun kuma godadden sarki, ma'ana ganiyyi ne, ya wadatu daga ibadan bayi. In duk duniya suka ce sun daina bautar Allah bai rage masa komai, hamidun kuma godadde ne, shi ne ku bauta mai ibada ya kaɗan ya ba ku aljanna. Wane ne ibada su ta kai ta ba shi aljanna ba, amma da yake Allah hamidun ne, sai ku yi ya karɓa ya ba ku aljanna. Walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun, jiya da muke bayani a muqaddima na wannan sura muka ce wayannan ayoyi guda uku da wannan da mai binta da wacce take binta, wasu maluma sun ce an saukar da su ne a Madina. Dalilin saukar su lokacin da manzo Allah yake karanta wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, ai ku mutane ilimin da aka baku ba komai bane, ba ce dan kadan. Sai Yahudawa suka zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce a iya na tani, mu ne kake nufi ko kuma wasu mu? Sai manzo Allah ya ce bal antu, ku nake nufi da kuma wasu ku. Sai suka ce ai muna da attaura, da haka muna da ilimi, ilimin da Allah ya bamu ba dan kaɗai ba, ba dan kaɗan ba ne. Sai ce da su inna zalika inda Allah ya karim, ai wannan ilimi da kuke gani kuna shi da attaura ai dan kaɗan ne. To bari ku san Allah, in ba ku san wane ne Allah ba, shi ilimin Allah ga yadda yake. Walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun, da a ce dukkan itatuwan da suke bayan ƙasa za su zama abin rubutu, su zama alkalami, duk itatuwan duniya mai da su alkalami. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi, shi kuma teku ya samu ƙaru, ya samu gudunmuwa bayansa, a samu sab'atu abhurin, a samu ƙarin teku bakwai, ma'ana duka tekun duniya su zama tawada. Sannan ya mudduhu min ba'dihi sab'atu abhur, a samu ƙarin wasu tekuna guda bakwai bayan waɗanda tekuna na duniya. Ai ta rubutu ma nafidat kalimatullah, kalmomin Allah ba za su ƙare ba. Kun gane misali? Allah ya ta bayani rubuta kaza da kaza da kaza, za a yi kaza, za a yi kaza, za a yi kaza, suna rubuta duk alƙalumman nan, kowa a wada mai abin da zai rubuta, hatta wadda hatta kun ta ƙare, a kawo gudunmuwa wasu tekuna bakwai su ƙare, Allah na da abin da zai cewa saboda ilimin da Allah yake da shi. Allah wasa ne, abi Allah kawai ka huta. To ai ma misali, kai da ɗan timbiri kai kaɗai, in an zo ana bayani ku rubuta yana da jijiya kaza, wannan jijiyoyi suna da tsawo kaza, suna da kaza, nan akwai guntaye, yana da gaba kaza, a cikin hanjinsa akwai murɗiya kaza, akwai kaza, akwai kaza, yana da ido cikin irin nan, mun sa kaza, mun sa kaza, mun sa kaza. Kai kafin a gama rubuta ka na Allah, alƙalami nawa aka yi amfani da su? To ka duba dai ka gani kai kaɗai ba, kai a halittar Allah nawa kake? Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna Allaha azizun hakim, Allah mabawai ne kuma mai hikima ne a cikin al'amuransa. Ku dai da ke musun tacin kiyama, ma khalqukum, ai halittanku, wala ba'athukum, ko kuma tayar da ku in mun ka ga dama, ba komai bane illa ka nafsin wahida, face kamar tayar da rai guda ɗaya ne. Inna Allaha sami'un basir, Allah mai ji ne kuma mai gani ne. Ma'ana dukkanku kuma a tashin abu ɗaya ne, inda za a ce da kukun dukkan kasance. Yanzu ba wani aiki ba ne, Allah maɗaukin sarki ya samu dace. Ya Allah kamar da za mu tashi aya na gaba, abin da muke daidai Allah ba murada, inda muke kuskure Allah ya taimaka. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayka.